Daga muryar Amurka a Washington DC. Assalamu alaikum jama'a masu sauraro shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Akan mitoci 25 da 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Niger da suka hada da radio amfani da sarauniya da kuma niyya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alfa Radio. Za kuma iya jin mu tanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa
Amina Bahari Auna
tare da ni Zahra Aminu Fagi.
A duk ranar Talata shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan batutuwa da suka shafi ilimi, fasaha, siyasa da shugabanci na gari. Inda a yau ma 20 ga watan Satumba na shekarar 2022 za mu yi magana ne akan mata a siyasar Najeriya.
Haka yake Amina masu sauraron mu muna tafa da ƙarin bayani.
A cikin shirin namu na yau wakilin sashen Hausa ta tattauna da mata da ke taka rawar gani a siyasar Najeriya. Sannan za mu ziyarci filin mu na kwalama.
Sai ku kasance tare da mu domin jin duk wannan a cikin shirin yau da gobe.
Jama'a masu saurare ba tare da bata lokaci ba za mu garzaya birnin tarayya Abuja inda wakilin sashen Hausa Halima Abdulrauf ta tattauna da mata 'yan siyasa akan irin canjin da za su kawo idan sun samu dama a Najeriya musamman akan al'amuran da suka shafi mata da matasa.
To sunana Honorable Aisha Jibril Doku, Gimbiyar Doku, memba mai wakiltar mazabar Doku da na fada na fito daga jihar Gombe arewa maso gabas
na
Najeriya.
Na'am, kun yi magana akan muhimman batutuwa da suka shafi yadda za ku kawo ci gaba a kasar nan musamman ma ta bangaren ilimi da sauransu da shigar da mata cikin harkokin siyasa. Ku zaki mana karin bayani akan abin da zaki yi na daban a majalisa ta 10 idan Allah ya kawo ki.
To alhamdulillah, na farko dai insha Allah in Allah ya dawo da ni na san muhimmancin ilimi. Saboda harkar ilimi ita ma zan ce in ana gado ita na gada, tunda kowa ya san mahaifina akai yake, har ita ma mahaifiyar tawa kan karatun addini akai take. Ni ina so 'yan Najeriya ba mazaɓata kaɗai ba su gane cewa harkar ilimi ita ce harkar da za ta kawo ci gaba wa ƙasar mu baki ɗaya. A daina ganin cewa yara da yawa sun yi karatu yanzu ba su samu aikin yi ba, a'a, a yi karatu sannan daga cikin yin karatun nan za a samu dama da za a samu ayyukan da za a yi domin a aiki ayi aiki da ilimin da aka samu. Amma idan muka kasance a jahilci komai na rayuwa zai zamanto harkar rayuwa, in ma ta farkin tattalin arziki ne, harkar lafiya ne, harkar zamantakewa ne, duk ba za mu yi shi yadda ya kamata ba. Shi yasa nake ga muhimmanci na farko zai kasance ilimi, na biyu ma zai kasance ilimi, na uku ma zai kasance harkar ilimi. To na uku zan san sabon banci kadan saboda in bada muhimmanci kan ilimi ya'ya mata. Ya'ya matan nan su ne a za su kasance iyaye gobe. Idan mace ba ta da ilimi ba za ta iya tafiyar da gidanta ba, za ta iya tafiyar da 'ya'yan da Allah zai bata ba, ba za ta iya kuma taimaka ma kanta ba ma balle har ta iya taimaka ma wani. Ni ina so a gane wannan muhimmanci domin harkar ilimin na kada mu ce mun bar wa gwamnati kadai, a'a, kowa ya shigo cikin al'amari, da ni da ke da ku da iyayen mu sarakuna duka a shigo kamar yadda aka saba a ba wa ilimi muhimmanci tun daga ilimi na bai daya na kasa wato basic education ya taho har zuwa sama to idan muka yi haka insha Allah za mu gyara al'amarin mu
na'am madan zuwa wacce ta kware a siyasar Najeriya tun shekaru da shekaru goma kina wannan siyasa baya ga bangaren ilimi zaki wa arewa na daban
to gaskiya ina so idan Allah ya bani dama yadda muka bari masana'antun mu duka suka mutu a arewa shine babban al'amarin da ya kawo mu cikin wannan hali na kakanikayi domin muna da masana'antu tun daga na gargajiya har wanda aka zo gwamnatoci suka zo suka yi kullun ina bada misali a sharada akwai kamfuna da a Bonfai a Kano akwai kamfuna da yawa in ka taho a arewa muna da kamfuna na autuka muna da har kaiwa waje muke yi man shafawa yanzu sai an siyo mana an kawo mana daga waje wannan abu yana bani takaici to shi yasa AM suka rasa aikin yi ai ba wai yadda zamu yi da su bane a saboda babu masana'antun nan ni na farko tukuna ina so mu dawo da masana'antun mu na arewa idan muka dawo da masana'antun mu zamu inganta abubuwan da muke yi kamar yanzu zani da a Kaduna kamfana nawa ne da in kika fara irga su da suke sarrafa auduga domin su yi mana zani hatta uniform na soja uniform na police na ƴan makaranta duk yanzu babu su sai an tsallaka wai an je Benin Republic an je Togo sannan aje a siyo yadi da za a dinki ne wannan abu yana bani takaice ni ina ga abin da zamu yi kenan in Allah ya dada mu a arewa kam mu farfado da masana'antun mu yanzu kamar a jiha ta Gombe da ake tumatir ake noman tumatir har ki zo ki ga gari guda a lokacin damuna yana warin tumatir saboda an rasa ya za a sarrafa tumatir din nan saboda aka sai a bashi ya lalace ka ga wasu kasashe can suna nema wannan ya shi ma da Allah ya ba mu shi wasu kasashe sayan sa suke duk rashin masana'antu ne ya mana da in za mu samu yadda za mu yi mu dawo da masana'antun mu domin mu dauki ƴaƴan mu nan masu dimbin yawa mu samu musu abin yi su samu da za su rike kansu har su rike mu gobe dan saboda ai dan lokaci kadan muke dan jira su ne shugabannin gobe insha Allah
da karshe shi magana akan yadda za a ba wa mata wuri a cikin siyasar Najeriya makamai daban-daban kaya zaki tabbatar da cewa kin ba da gudunmuwa ko ta kuduri ko ta wasu hanyoyin da ba mu sani ba ko kina da su
ina da niyan kawo kudurin da yanzu ba a fuskanci abin ba amma a majalisar duniya sun riga sun fahimci amun sun ce duk inda mace ta fito takara to ba jami'a za a duba ba a zabe ta to ni ma ina da yin Allah ya dawo da ni zan kawo wannan kudirin a maida shi ma doka sannan na biyu kuma ina so in kawo kudirin da in za a zabi shugaba to in shugaban nan ya kasance namiji to mataimaki ya zama mataimakiya ta zama to mace ko a ina ne ayi wannan doka ana yi a kasashe mun je mun gani a nan Senegal mun gani a Sierra Leone mun gani a Rwanda inda aka ba mata ma kashi 67 su ne ma a majalisa to saboda haka me zai hana mu Najeriya da muke da yawan mata ana hasashen ma mata sun fi maza yawa me yasa ba za a yi mana haka ba sannan kuma dokar kasa ta ce a ba mu dama me yasa ake tauye mana wannan haƙƙi to wannan kudirin guda biyu gaskiya ina da niyan Allah ya dawo da ni zan yi tsayuwar daka ba wai kawai in kawo kudirin ba a'a sai na bi shi kudirorin na dukan sai na bi su sau da kafa in ga cewa na kai ga har shugaban kasa ya rattaba mana hannu akan insha Allah
na'am wannan shine na karshe din karshe
insha Allah
za ku hada gwiwa da sauran mata ƴan uwan kuma musamman ba wai za ku yi la'akari da jami'u ba a ce saboda wannan tana PDP ina aiki ba za mu hada gwiwa wajen aiki ba
to shi ai in ka shiga majalisa dama daga ka shiga zauren majalisa to babu maganar ma jami'a in kana cikin zauren majalisa kai dan majalisa ne to saboda haka idan Allah ya kawo mu mata dole ne mu fuskanci rayuwa mu fuskanci gaskiya kuma mu san cewa fa ba mun zo bane mu duma mu kujera mun zo ne mu yi aiki kuma yadda zamu tallafa wa mata ta kudirorin da zamu kawo domin mu tsaya tsaye daka cewa mu ga cewa dokokin nan sun kasance mu a mata za mu samu dama daga sama har kasa a mu shiga a dama da mu wurin harkar mulkin kasa
mun gode
kwarai da mun da tambaya ce ta kan kawo cewa kun wani kudiri da za a kawo na kafa wato hukuma da za ta na hukunta masu taka dokoki na zabi a lokacin zabi
to alhamdulillah wannan wajiri ne a yanzu haka muna so ta zamanto doka ita hukuma ce wacce muke so a kafa wanda ake ce za a ce mata electoral offenses commission wannan hukuma ita aikin ta kawai za ta yi hukunci ne akan laifuffuka na zabe laifuffuka na zabe na ba wai lokacin zabe kadai ba a'a kafin zabe yanzu kamar misali in an zo mitin na zabe ka zo ka tada hankali to wannan hukuma ta hukunta ka lokacin zabe idan ka zo ka ci zaka tada hankali wannan hukuma za ta hukunta ka bayan zabe za ta hukunta ka domin mun ga cewa idan wannan doka wanda shugaban kasa ya rattaba mana hannu wato electoral act din nan ita kadai ba za ta da kawo mana demokradiyyar da muke so ba amma idan aka hada da wannan hukuma ta ta ladabtar da ƴan Najeriya to ina ga demokradiyyar mu za ta kai inda muke so nan ba da dade ba a za mu zo mu bayyanar wa jama'a su zo su ba mu shawarwari wato za mu abinda ake cewa public hearing wani mataki ne idan an kai ga kawo kuduri sai kai domin ka ji ra'ayoyin jama'a gabaki daya kungiyoyi masu zaman kansu ne hukumomi ne a mu ma ƴan takarar kanmu in kana da abinda zaka bayar duka muna gayyata a zo kowa ya bada ra'ayinsa sai mu tattara mu zo mu zauna mu tace mu zayyana da shi mu dawo majalisa ta duba ta ga me za a tsame sannan ayi kokarin kaiwa shugaban kasa insha Allah muna da wannan niyya
Madalla masu sauraro har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe.
Sunana Dr. Ambassador Aisha Suleiman. Yan jami'a arziki
kana da yake gaban mu shine yadda kuma ta za ku hada karfi da karfi koda da bambancin jama'a wajen tabbatar da cewa kun samu gurabe cikin gwamnati menene baki na daban idan Allah ya baki sanata a Najeriya
to insha Allah idan Allah ya ba mu wannan dama saboda fadi naka yi na ubangiji idan Allah ya ba mu dama muka hau wannan kujeran sanata da ikon Allah abinda muka saba yiwa a baya kamar tallafawa ma mata da matasa zamu ci gaba da yi zamu yi fiye da haka ma saboda ni ina da babban kungiya da nake tallafawa ma mata da matasa akan muka kokarin mu yi training din su saboda duk inda muka san cewa nan ya kamata a ce ga abin da ake yi a gwamnati yanda dai na faɗa baya idan gwamnati ya zo aka ce ga abubuwan da ya kamata a yi muka shiga mu yi kokarin cewa mu fito da shi mata na su amfana to kin ga kamar bangaren ilimin nan sosai abu ne da idan muka je wurin nan za mu sa kuma akwai an kafa dokan da za mu sa ta yi tafiri sosai a bangaren ilimi saboda idan aka duba malaman makaranta aka duba su yadda ya kamata wallahi ba karamin ilimi za a karatu za su koyar ba so duk saboda a ce su ce suna so kamar yanzu wata nawa kenan university kuma na Najeriya suna yaji aiki yaran mu wasu su ya kamata sai sun gama su service suna gida har yanzu ba su ga abin nan ba to amma aka dube su me ya kamata a yi masu ya kamata a yi masu saboda su ne fa
teacher yana nan tun shi zai koyi ma yaro karatu har yaro ya zama shugaba mai zo ya shugaban kasa shi yana nan yana teaching din nan to sannan kuma ce ba za a duba su da kyau ba ai kaga ba bai yi ba amma in Allah ya bani dama na hawuran nan zamu in ma akwai tsarin zamu karfafa wannan doka ai yayi tasiri saboda a duba su saboda idan yara suka yi karatu gaskiya zamu samu relief da yawa a kasar mu saboda duk rashin karatu ne kaga wannan masu kamuka man masu bandit din nan wani yaro yanzu zai zo za ka kama shi a ce kai haka za baka kaza saboda yana da ilimi ne ba zai yi wannan ba to amma ba ilimi ba karatu ba je karatu ba yi karatu ba abun kenan
daga karshe idan kika ce majalisa ne zaki wa arewa gaba daya musamman kin san idan aka yi magana koma bayan ilimi duk bangaren arewa da kika ji akwai wannan koma baya mu ne muka fi yawan yara da ba sa makaranta
a yau sosai
wani kuduri kike ganin zaki ya kawo wa da zai amfana arewa da ma jihar Niger gaba daya
sosai abinda zan kawo shine za mu yi kokarin wannan dokan da aka kafa nan ta yi tasiri daya kenan sannan kuma za mu yi kokarin mu kara kawo wani doka da duk yara masu yawo ba karatun nan a buɗe makarantu ma alkur'ani dai ne a buɗe an ce mallan kana da yaranka duka kwashe su je su yi karatu so ya kamata a ce mun sa wannan dokan a ce to duk kowane yaro ba sa ganin shi a titi yana yawo lokacin makaranta baya nan a fara kama su je makaranta me yasa muka je makaranta ba gashi waya ga abin da ya kamata so ya kamata mu duba arewa sosai akan ilimin nan
amma kina ganin bukatar a ƙara gina makarantu ake nema koko a farfadu da duk waɗanda za su ga gine-ginen makarantu sun gama su kama lalacewa
duk wanda ya gama makarantun nan da ake akwai su already za a yi kokarin ne a yi renovating ɗinta sannan a yi kokarin a kawo wanda ya kamata su yi aiki a wurin saboda classroom yana zai faɗo maka ai te kuma an ce ma mutum shi kai koyar da ka zai dinga tsoro ne to amma aka yi yanda ya kamata ya yi kyau dole za a binne so za mu yi kokarin dukkan makarantu da ke nan da inda babu ma a sa saboda in muka shiga wurin yanzu kai kana wani ja'a ne ja'a kaza an fito da doka cewa gashi waya wanne ne zaka kai ja'anka ko daya biyu ka samu ka kai ja'anka ai ka sun karu to insha Allah za mu yi kokarin idan Allah ya bamu dama muka kai wurin nan za mu yi kokarin mu yi wannan abu kuma mata da suke wurin kamar ita Hajiya din nan already tana wurin ku sannan kuma dokan sun riga sun kafa amma bai tasiri ba za mu sa ku yi kokarin ya yi tasiri saboda mu ci gaba arewa mun je baya sosai tun turan ilimin nan dan wasu makarantu kwanaki na je an ce ana so a yi mitin da ne classroom da nace gara ce ina ta tsoro ma nace wannan kuma abin da zai wada mana ta ya rafto mana to kaga irin wayannan abubuwan kaga gansu to haka je san haka sai in fasi ne sannan kuma mu mata muna da wannan dama saboda ne muna da tausayi jama'a so dole idan muka je wurin mun san abinda ya kamata ya je gida dole shi zamu kokarin mu ce kashi abin da za a yi kenan thank you so much
yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe.
To assalamu alaikum, sunana Amina Ummul Khair Ibrahim Bibi Faruk.
Na'am, gashi kin samu tikitin tsayawa takarar yar majalisar wakilai a tarayyar Najeriya shekarar 2023. Me zaki wa arewa musamman jihar Kano, inda zaki wakilta Gezawa da Gabasawa na daban domin farfado da fannin ilimi, kiwon lafiya, ci gaban al'umma musamman ma mata.
Kamar kin shiga zuciyata, kin ga abubuwan da ba da zasa a gaba kenan, ilimi, kiwon lafiya din da empowerment.
Yawa,
tallafi, yawa. Kin ga ko makaranta na yaran nan dole fa su fara zuwa makaranta. Boko ne shi ya kawo mu ma inda muke har yanzu muke ke tsawa muke magana da ke kan wannan na'urar da abin nan. To in yaran ba a yi su abin nan ba, kai ba su makarantar bane ba, ba wa iyaye ba sa so bane fa. Akai makarantar ma kusa da yaran jidali ne. Yanzu a ce gaba ɗayan Kano ba duk university da suke cikin birnin Kano a kasa daukan faculty guda ɗaya a ce an sake local government din mu misali ta yanda muke 20 minutes ne ba daga cikin gari. To kin ga wannan dole ya zama abin da ɗaya daga cikin abubuwan da zan yi. Lafiya kuwa duk inda zamu je a duniyar nan tun kafin aji sai mun nemo inda ake yi insha Allah, saboda tun annaba Adamu ake haihuwa, amma har yanzu kika je local government din akwai matan da za su haihu za su mutu. Kin gane, saboda kuma abin ne ba a aje harkar yanda matan za su sami tallafin da za su samu su yi wani ba. Tallafi kuwa kin ga ba kawai a ce wai an ba mace 10,000 inda ta je, a'a, tallafin har da na ilimi ta san ma in tana da 10,000 maya za ta yi da ita, shi ma wani abu ne. To matan mu suna masu jajircewa ne wallahi, za ki ga sun je su ne a casar dawa a yi na shinkafa a yi rawa, su ne cire buntu, su ne duk wannan abubuwa. Akwai mashin da za a rinka yi, a samo mashin din nan a rinka koya musu a tallafa, wannan shi ne babban tallafin, saboda wahalar mata ragu, sannan kuma su rinka samun better output. Kin gane na
abu
ko ma sannan ma yafi yawa. Kin ga waje tafi a banza irin a ce irin a wurin surfe ba ko a wurin wannan za a samu Allah dai kai muhajja.
Na'am.
Allah ya kai.
To a gurguje ko daga ƙarshe zan ce kin san majalisar tarayyar Najeriya matan arewa ba su da yawa a gurin. Kiya za ki tabbatar idan Allah ya baki nasara a zabe ne zuwa wajen tabbatar da cewa an ji muryar matan arewa.
Kin ga ko shi yasa na tare fitowa na ce zan yi wannan harkar da aka kira wuni. Kamar yadda na faɗa a wani program da muka yi, ko duk inda kika duba ko babu irin su mai sunanki ko mai sunana. Yawanci zaki ga matan ba wanda suka san aqidar mu da al'adar mu da addinin mu bane ba. To saboda haka idan muka ji muku ba zuwa mai mutuma mu kujera ba, aikin da ya kai mu shi zamu yi ba dan saboda kuma saboda mutanen Najeriya kan ma dai arewa mu su gano cewa a akwai matan nan fa da za su iya aikin nan. Kuma duk inda muka je mu auren mu da ƴaƴan mu da surukan mu da mutuncin mu a ala ne, akwai abin da ko duk a siyasar nan da ake cewa ana harma gaza ana wai, akwai abu da mu mata mun riga mun ji alai, kai ba za mu yi shi bane ba, ba irin wanda matan da za a ce suna ana ganin su ko ta ina bane da mazajin da ba a sani ba. Duk inda zamu je a mutuncin mu zamu je da harkar da zamu yi da cikin mutuncin ta zamu. To idan muka rinka yin irin wannan, ko sannan kuma gashi aikin Allah ya taimake mu an je an kokoya wurare, ko su saki ga matan masu irin mazan masu sun fara sakin jiki, matan suna fitowa, amma kafin a kai nan wurin shine matsala. Kuma gwamnati kamata yayi ta san matan nan inda suke, mutum miliyan 20 ne akalla a Kano, amma a kasa gaba ɗaya a je ko mana minista kwaya ɗaya a wannan jam'iyyar a ce yau APC ta ce bari ta ɗauko mata kwaya ɗaya ta ce a cikin Kano ne da boss ne da aka ba an kasa. To dan Allah dan Annabi a cikin mutum miliyan 20 din akalla zaki samu mutum ke ko miliyan ɗaya ce kin samu na mata da suka karatu suka jajirce suka san ko me suke.
Na'am, mun gode
barai.
Na fara ga gabatarwa da sunan.
Sunana Khadija Abdullahi Iya.
Na'am.
Ni ce gubernatorial candidate din Abga.
Abga. Daga jihar
Niger.
Na'am, menene za ki kawo wa arewa musamman jihar ki ta Niger la'akari da rashin tsaro, taɓarɓarewar ilimi da dai sauransu?
Yanzu kina maganan rashin tsaro, kina maganan ilimi. Na farko rashin tsaro na riga na yi muku maganan inda za mu yi. Ya kamata a fara daga ƙasa. Ya kamata in za a yi rashin tsaro a yi mutanen da suke kaman ward level ɗinnan, su councillors ɗinnan duka ya kamata a yi taking ɗinsu along. Ba ana ba da security vote ba, me ake yi da security vote? Ya kamata a kafa wani committee or maybe council da zai focusing a kan rashin tsaro. Number one kenan, amma suna da yawa kuma na ga miki inda na faɗa ba zan faffaɗi duk abubuwan da za za mu yi ba, dan ni ba irin mai siyasan da take wannan ni zan yi wannan ba, amma cikin shi dai number 1 din da za a fara, a fara daga kasa, a fara tsaro daga kasa, a fara carrying along din traditional councils, a tafiya da sarakunan gargajiya, a tafiya da hunters din, a tafiya da dukkan masu aiki a kasan nan, a fara da su, aka fara da su sauran instruments din da za a fara, da processes din da za su, sai a hada su, sai a yi aiki
na ilimi
number 1 ni abinda 25 local government in a public school system na ita magana da zan nan cewa akwai wajen infrastructure din da makaranta, akwai makarantan da yayi virus ya rupta ya fada akan wayansu students aka kashe su, akwai kuma yaran da aka tafi da su da har yau ba dawo da su ba, irin abubuwan da so ya za mu yi moving forward from that issues din da muke kasa da za a ce za a irin za a kawo gyaran shi. Number 1 ya kamata education allocation a kara ba za
mu kudaden da ake bayar,
dan yanzu a United Nations abin nan in ana maganan cewa nawa ne kamata allocating ko ina duk makarantun da ake duk kasashen babba din nan da ake ciki, me suke nawa ne allocation din education na ilimi, yana kaiwa har 20%, yana kaiwa 25%, me yasa mu aka ce namu na running between 6-7%, ya kamata a kara da a nuna mahimmancin abin nan ilimi, kuma a san cewa duk 25 local government din nan da suke cikin Niger State a tattada makarantun su, kuma yaran mutanen iyayen da basu sa da su bari an sa yaran su a makaranta ba, ya kamata akwai abin da za a yi da su.
Kafin mu karkare shirin namu ga wakiliyar mu Binta Ibrahim a jihar Kaduna da bakwar da ta gayyato mana a filin mu na Kwalama.
Me sauraro barkan mu da sake saduwa da ku a cikin zauren mu na yau da gobe. Yau ma muna tare ne da Hajiya Halima Muhammad Mahmud wacce take gabatar mana da shirin girke-girke kala-kala a cikin wannan zauren namu irin na zamani. Yau muna tare da ke za ki mana kin ce wani abin shan ne shi ma aka samawa mai sauraro. Me za mu yi yau?
To mai sauraro assalamu alaikum. Yau za mu yi fruit in yogurt kuma uwar gida tana buƙatar dan kwananta ne dan fadi da za ta yanyanka a ciki, sai kuma uwar gida tana buƙatar kayan itace har wayo, kayan itace da ya kunshi shi ma wannan ya danganci abin da ake da shi a wannan lokacin,
wanda yake a lokacin ake yayin su
don ba wani akwai
yayin ko lokacin mangwara ne da lemu,
yawa wani lokacin wani abun babu
ko babu wanda wani lokacin zai ga ya gane
shi kan ma shi yafi wahalan samu. Muna da dan matsalan shi a arewa, don haka idan ka tashi to a wannan lokacin sai ka nemi abubuwan da yake akwai, kamar kin ga su gwanda, inibi, abarba, ayaba, lemu, tufa,
ayaba,
akwai pear, wannan mai kama da gwaiba,
wannan avocado din nan da ake cin
shi a turanci, a banda shi to shi wannan yana kama da gwaiba ne,
to
wanda in ji kai
kusa
ce yana da dan tsautar da sama haka
ta kasa,
kamar gwaiba yana nan yake to shi ga shi ma duk in yana
akwai shi
a lokacin sai uwar gida ta nema, sai yasa an ce mata duka kowanne zaka nema ka yanyanka shi kamar gidan suka
to
duk idan uwar gida ta yanyanka su sai ta nemi kwakwa,
to
shi ma idan uwar gida tana so da bayan shi babu matsala, in ta fasa kwakwan sai ta yanyanka shi shi ma ko ta sa abu ta kankare sai ta hada da shi, idan kuma ba ta so sai ta kankara bayan sai ta yanka far
ya zama fari
zalla, to idan uwar gida ta gama yanka sai ta zuba a cikin roban nan da nace miki uwar gida za ta nema, sai ta zuba, idan ta zuba sai ta dauko shi ainihin yogurt kenan sai uwar gida sai ta zuba yogurt a ciki
sai
ta tsiya yogurt a ciki yogurt din da ya rufe shi ainihin kayan
da aka hada shi wannan
itatuwa da tayin kwano roban ta ko kuma acrylic wanda yawwa a turance yawwa ana ki akwai shi ma ko salad bowl din to tunda ana iya duk shi ma salad din ne sai ki zuba sai ki dauko shi ainihin yogurt ɗinki sai uwar gida ta juye yogurt din nan a ciki ta dan motsa shi sai ta sa shi a fridge ya ci gaba da sanyi idan kuma a lokacin za a sha tunda dama kila shi kayan itatuwan nata mai sanyi ne sai dai kawai ta zuba ta mika a sha kowa ta zuzzuba mishi a dan kananan
har an gama
ai an
kuma din da zai kayatar ga yawar kana kallo amma ba kana so zaka sha shi ba kayan marmari kana kallo su da tsalle tsalle kuma an yanka shi iyayen da zai shiga baki babu wani matsala sannan kuma za a tattaru baki da shi za a yi buɗe baki da shi za a sha a kowane lokaci ina da rana ko da dare ba da wani lokaci ko
da wannan
kuma ga karin lafiya da gani za a samu abun amfani a jiki shaji amu gobe
To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na da tattiya na gabatarwa Amina Bahara Auna da wanda ya daidaita mana sauti kuma ya haɗa shirin baki ɗayansa wato Daniel Brown da dukkanin abokan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku ku huta lafiya. Amurka yau ta